Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ci shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump murnar lashe zaɓe da fatar aiki tare. Buhari wanda har ila yau ya gana da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki kan batun da ake ganin bayanin neman amincewa da amsa lamuni ne na dala biliyan 29. Kazalika ya naɗa Justice Walter Nkanu Negen a matsayin muƙaddashin babban alƙalin Najeriya biyo bayan retired Justice Mahmud Muhammad. Masanin siyasa Abu Hamisu na ganin batun kin jinin baki a kamfen ɗin Trump kuri ne kawai.
In man zai kore su, ina za su samu kuɗin? Kana maganar mutane sama da miliyan 10 to aikin da zai yi kenan.
Asusun tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya yi murnar bawa cikin mutum na miliyan 500 magani kan cutukan tundurmi, dundumi, tsagiya da sauransu. Ga ma jami'in asusun Dr. John Umaru a taron da aka yi a gidan Gimba Jihar Nasarawa da aka amintar daga dundumi.
Carter Center za su bincike, sun gano cewa akwai wannan cutar, sosai a koma wajen hukumar ma'aikatar kiwon lafiya a nuna musu abin da aka riga aka yi.
Diyeza sun kai samame ofisoshin 'yan canjin kuɗi don hana su tsawwala tsadar dala. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa da rabaran Ubala Nuhu daga majami'ar Ikwa a Bauchi. Ga Sheikh Babantini.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala har wa yau yana cewa falakta hamal aqaba wa ma adraka al aqaba faqraqaba aw it'amun fi aw it'amun fi yawmin zi masgaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba, wato dan me mutane basu ketar shinge mai wuyan ketarawa ba, inji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ketarawa? Shinge mai wuyan ketarawa wanda in mutum ya ketara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yawmin zi masgaba, ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci. To Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi, kuma a kasan nan dama majority mutanen da ke kasan nan sune mabiya addinan nan guda biyu. Musulmi addinin su ga abin da Alkur'ani yace, na tabbata a cikin Bible din Kiristoci shi ma ya bada umarnin a taimaki waɗanda suke masu rauni, kuma a lokacin da ake cikin tsanani. Wajibinmu ne, kai koda ba mutum mai wadata ne, mai tsanani, mai yawan kuɗi ba, wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa. Idan aka yi haka, to sai raɗaɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi, kuma abubuwa su kyautatu, sannan mu kyautata halayenmu, sannan mu komo mu gyara ayyukanmu. Sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu, majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa, in aka lura alal haƙiƙa gaskiyar magana wanda duke da hangen nesa, wajibi ne idan ya fuskanci abin ta fuskar rayuwa, sannan kuma in aka dube shi ta fuskar shari'a, to za a ga wato lallai al'umman ƙasar nan sun shiga cikin tasku da cikin ha'ula'i. Dalili ko shi ne majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa, ita ce gwamnatin tarayya, domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa. Maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna, wato suna fuskantar gwamnatin tarayya, suna fuskantar abin da ke kansu, ba da daɗewa ba aka sami cece kuce a majalisar wakilai ta tarayya, a inda wani daga cikinsu ya fito ya yi bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana. Alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin, kana iya cewa abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau, tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take ƙasarmu ba ta isa ta ɗauka ba aka kawo mana. Domin in ba rashin tunani ba, yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan 600 ka ba wakili guda, bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi, ya yi ma mutane kaza, sannan ba tare da ka bincike me ake yi da wannan kuɗin ba. Wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai hatsarin gaske, domin abubuwan da ake kai irin kace nicin da ake kai duniyar nan tana ji kuma hankalin mutane na kai da irin abubuwan da ake ciki sannan in aka zo aka komo wato kafin ma majalisun nan ta dattawa ta zauna irin dambarwa da tauki ba da din da aka dungaye na yanayin zaɓe da yardan a karɓi zaɓen koko ita majalisar wakilai wato ya sanya wato amma manta da abin da ya sa aka zaɓi mutanen nan aka komo ana kace mace ana ta cece kuce wanda wannan ya jawo cikas kuma ya kawo ainihin karnaki ga tafiyar tsarin gwamnatin tarayya.
Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce
jama'a barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu ma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. Shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar. Musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi. Don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasar nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi. Kayan abinci ya yi gagarumin tashi. Masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira 50 yau ya koma naira 80. Kayan masarufi sun gagaru mai ƙaramin ƙarfi. In ka siya ma masara 150 ya za ka yi ka sarrafa shi. To mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12 kuna wulakanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Mun sani sarai karyewar darajar naira faduwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. To amma muna kira ga shugabannin ƙasar nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasar nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasar nan ne. Saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasar nan a samu sa'ida. Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargaɗi wanda muka ji. Na gode ne ne raguran Ubala Nuhu Ibrahim daga Ekwa Bauchi. Na gode.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.